الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه وما توفيقي الا بالله بارك يا اخوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa da ku a ci gaban karatunmu na Bulughul Maram. Duk da wannan na ga mun sa zama na 10 amma zama na 11 daga masallacin Murigayi Al-Hamza mai turare, Allah ya ji ɗansa da rahama, wanda yake filin ƙuli 10. Yau zamana na 11 kenan, za mu tashi sabon babi. Babin da muka yi wancan satin muka ƙarasa shi ne babu izalatin najasati wa bayaniha. Babu al'aniyati muka gama. Yau kuma wanda za mu tashi shi ne babu izalatin najasati wa bayaniha, wato babi da zai magana akan gusar da najasa. Babun gusar da najasa da kuma bayanin wato ita najasa, ya ake gusar da ita, kuma menene ake cewa shi najasa ne. Shi gusar da najasa ya daga cikin wajibabbu na shari'a. Ita najasa dukkan abin kyama shi ake cewa najasa a yare a larabci kenan. A shari'a kuma wato abin kyama wanda zai hana ingantuwar sallah, abin kyamar da zai hana wato sallah ta inganta, ko menene wannan abu, to shi ake cewa najasa. To hadithin farko an gan shi ko an Anas bin Malik radiyallahu anhu, an karɓo daga sayyidina Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda. Sayyidina Anas dan Malik yana daga cikin wato sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke matasa, wanda suke da ƙananan shekaru. Baba shi ta ba da kyautan shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hadininsa. Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allah ya yawaita arzikinsa, ya yawaita rayuwarsa, ya albarka ga zuriyarsa. Sau kamar yadda hadisin yake, Allah ku ya yawaita arzikinsa, ya yawaita zuriyarsa, don ina ga ya ce tsakanin ɗa da jika sai da ya zunna sama da 100. Sannan kuma ya ce na rayuwa har na gaji ma da rayuwa. Ya ce kuma in dai harkar da dino kake a Madina, to na fi ina daga cikin masu kuɗin Madina a harkar da dabino. Saboda haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa sai da ya gan shi a zahiri a fili. Saboda haka wannan hadisin sa ne muke karanta Anas bin Malik. Qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'anin giya da za a rike ta a mai da ita tsimi, shin ya halatta giya za a yi ta ta gero ko ta dawa ko ta inabi sai ta yi kauri? Idan ta yi kauri ta lalace, ba za ta ba da abin da ake so ba, ba za ta yi samayen ba, to sai ta koma, to shi kenan sai a mai da ita kunu. To shi ne ake, shi ne ko tsini, duk da malaman sun ce wani ba, ce wal khallu asarun min zabibin ya fata wa man yaqul kunu fa kadhibun ata shi in shi khallu imina inadi inni ake kuma in ya tsume tsume dan jiya zuwa shayi ai mai shi ne jiyar da sadaka to sai ai jiyar sai ta lalace sai ta koma wannan to shin ya halatta asali da ni jiya aka yi yawwa to sai ta sai ta lalace ba to ba yawwa sai zama sai ta koma inni ta zama ta fita daga sha'ani ya ba za ta samu yi ba to a ko kuma ga jiyar sai an yi ta zama jiya shin a iya mai da ita tsini ko kuwa fa kala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la a ba za a yi haka ba akhrajahu muslimun wa tirmidhi wa qala hasanun sahih muslim ya fi da hadisin da tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanyin turfi da jumuloli wanda tarihi ya haddace su wanda dukkanin su wa'azi ne da izina an tambaye shi a wannan hadisi game da jiya a mai da ita tsimi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ba kuma malaman hadisi manyan maluma na musulunci sun fassara wannan hadisi kowa ya fassara shi da irin yadda yake gani shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la abinda kawai ba ake ne yake a'a shi jiya a mai da ita tsimi sai ce a'a ko kuma jiya da ake rikarta ta zama tsimi aya haka sai ce a yawa sai ce a'a to kowane malamin hadisi ya duba wannan lafazi na la kuma ya ba da irin yadda ya hangi wato ya fahimci hadisin kamar yadda za mu ci na farko dai zahirin lafazin ko abin da zai fara zuwa a tunani shi ne wato bai halatta a mai da jiya tsini ba ma'ana jiya ba ta tsarkaka da duk wani irin aiki da za a yi da ita duk wata dabaru da wani hikima da za a yi mata ta zama mai tsarki ba zai yi ba wannan Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi a wannan matafiya wannan ku sun faɗa haka ne saboda wajibcin umarni da zubar da ita to rashin zubar da jiya tare da mai da ita tsin sako ne wanda mai da ita hakan ba zai sa ta zama mai tsarki ba ai asali a shari'a ita jiya wajibi a zubar da ita to kenan in ka ajiye ta sako kake har ma kana kokarin ka mai da ita wani abu to da haka to da haka shi Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi kan cewar haramun wato akwai wani dan uwa sai ya taho zai zo maulidi babban jagora sai ta ga ya ta abinci sai kafin ta abinci sai sai le ya shiga gurin tantille to a irin gari ne wanda yake na cikin danya arna da musulmi bai zai ba shi jiya ya ce wallahi tallahi eh babban liwani sosai wallahi jiya ya ce kuma jawabi zai je ya a gurin maulidi eh kuma mota yake tukawa shi kadai yake tukawa ba wani direba ya tsaya ya sai abincin ya sai ita wannan giyar ya shiga masallaci zai wani masallaci na gidan mai zai ci abinci ya kora da lemo to abin da ya sa zan ba mu kissan akwai wasu darussa da za a koya da ya zo shi kenan ya ci abinci abin da ya ce gwangwanayen lemunan ya duba sai ya ga wannan gwangwanin ya yi kyau sosai na lemon ake jiya ce da aka sai ce a bashi wannan ita matar da take tsidawa sai ta kalli ta ga dai simon babban mutum wannan eh take masa wannan sai ce e ita shikenan sai da dauka ta baki bai fahimta ba ita kuma ya kamata a ce ta yi bayani sai ta bashi da ya je ka da kenan abin da yasa na gaya mana wannan dan kada ka je wani guri ka rubu da gungunin lemu kai a garin ku ka saba an hana shi indiya ba a sai da ita a bainar jama'a sai dai a koyi mu a nan Kano ko ba a sai da ita a bainar jama'a in aka kawa za a kona za a yi waye da shauransu to akwai garuruwa da a cikin Najeriya nan wanda su ba kuma a arewan nan ba wannan saboda constitution ya ba da dama mu kuma nan akwai shari'a kuma ana dan kokari ana dan yin abin da ana kamantawa to kakkaru da gungunin lemu abin da ka sani ka siya eh coca cola ka sani ko bisi ko miranda ka siya ka sha abin ka to abu na biyu da ya siya ya zo na sallaci ya zauna ya ci abinci sai ya dauko wannan lemu zai sha to sai ya ne tashi sai ya dauka sai yake karantawa wallahi yana karanta idan sai ya kai cewa alkawal kafin ya sha saboda haka yana fitowa abin da ya sa kisa ta zo min cewar ita giya wajibi a zubar da ita yana fitowa har aida sai ce bari ya koma a canza masa ya musaya yawa to tunda malami ne ya san kuncin wanda yana fitowa sai ya fasa gungunin ya fasa ta zubi yawa yi abin da shari'a ta ce a ce to abu na biyu kaga abin da ya amfani na farko dai ina ya Allah ya dube shi maulidin annabi zai ji kuma jawabi zai ji ya fara saboda haka na biyu kuma da darasin da zamu koya ilimi yana da amfani abinda ka ce abu kadan duba ga gani da din dan instruction da dan gargadi a jikin abu kadan karanta kaga yana da kyau saboda haka wannan abuwa guda biyu ce kyawun niyya Allah ya sa ya haska mai cewa ya tsaya ya dan karanta din to ba dan haka ba to da abun babu dadi abun babu dadi wanda zai fidda kai a cikin sha'anin sai Allah in wanda zai fidda kai sai Allah saboda haka a Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i suna ganin cewar kawai jiya ba ku wani wayo da za a yi mata a yi mata wata dabara a zuwa a yi amfani da ita inda jiya ce wajibi a zubar da ita kamar yadda shari'a ta ce da haka tunda abin da yake wajibi a zubar da shi ne ya kawo a tsare shi ma har a kai cewa wai za a yi abu ka ga kenan jiya na jasa ce tunda babu izalatin na jasa ce muke wa bayani jiya na jasa ce nan abin da karatun yake biya mana na jasa ce saboda haka wajibi a zubar a kusar da ita a na biyu malamai na biyu sai suka ce jiya tana tsarkaka an amai da ita tsini wannan shine abin da ya shahara a mazhabin Imamu na Imam Malik da mazhabin Abu Hanifa suka ce saboda ai ta canza daga jiya ta koma yanayi wanda yake ba na jiya din ba yawa saboda haka suka ce idan jiya to wannan kenan an fahimci wannan magana biyu ce a nan ɗaya ta wanda suka ce ba wani wayo da za a yi a canza ta in dai giya aka yi ta zuwa na biyu kuma suka ce a'a ya halatta domin ta canza daga giya ta koma wani abu daban to abu na uku da nake so a fahimta wanda daban yake da wannan kafin malaman nan sun haɗu sun gamu kan cewar ita wato giya inda kancin kanta ta koma ɗin to ta tsaka an fahimta yawwa a can jiya ce sai aka zo ake mata yan dabarbaro ta koma tsini nan ko a'a jiya aka yi sai ta kiwaye ta birki sai aka ɗan yi wasu kurakurai a cikin yin ta sai ta zama tsini ko kuma aka aje ta da kanta sai ta tsini ta koma tsini ta fita daga jiya suka ce wannan ta tsarkaka za a yi amma ba ita wannan ba irin wannan ba eh kenan wanda ake da sabani da sai fice akai ita ce wanda aka yi wanda take giya ce sai aka zo aka ce ne za a kara mata a kara neman tsami a kara kaza a kara kaza ta koma tsini to wannan ita ce aka ce ba za a yi amfani da ita wani da sai an fahimta to shine abin da hadisin yake nuna mana wa anhu radiyallahu anhu qala لما كان يوم خيبر أنكر بعد ريش Allah kara masa yadda yace yayin da ranar Khaybar ya kasance yakin Khaybar yaki ne da yake sananne aka yi shi a shekara ta 7 shi Khaybar din burji takwas ne daga Madina ina ga ya kusa kilomita 700 ita kariban kamar Kano da Maiduguri shi Khaybar din yaren Yahudawa ne a larabci yana nufin birni ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki shi wato Aisha gugwarmaya a yakin Yahudawa ne a gun Yahudawan duk da aka kokora su daga Madina yawanci suka je suka fake a ciki yawaye irin na su Banu Nadiri haka to duk sai suka je suka fake a can suka ƙara ƙarfi to ma dama suna nan barazana ce ga musulunci saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya rinjaye je iyaki birane kusan 25 ne ka dinga turawa a tura to akwai wani birni da jarumansa a cikin birnin su aka tura wannan sahabi ya je ina aka tura wannan ya je ina shine manzo Allah sai ya ce la'u'iyan nan raya ta gada rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yabtahu Allah ala yadi au kaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan bada tutar nan ga wani mutum yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah zai bude garin a hannunsa sai na Umar yace wallahi tunda nake ban taba son shugabanci ba sai a ranar ban taba so a nada ni shugaba ba sai a wannan ranar yace mutane suka kwana kowa yana jiran wa za a ba gobe ana ta zuru kai ana ta zuru kai yace wace gari yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina Ali ibn Abi Talib ina Ali ibn Abi Talib yace aka ce huwa yace ki aina ya Rasulullah yana ciwon ido manzo Allah yace ku kira shi aka kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ne yace eh kawo ku gani manzo Allah zai yi masa tofi shi ke nan eh ido yace yace shine wa Ali ne ne wannan yake faɗa mai sallu alaihi wa sallam wasu cewa wa ada aina qatadatin najla'a in ba ade ma sa'at wa salat ma atishi wa shafa aliyan in habahu liwa'a wa bi fati khaybar kana an huzaiwa yana mai tofi kenan ido ya bude wannan idon da manzo Allah ya wa tofi bi ƙara ciwo ba ayi ban duniya sai na yi bi ƙara ciwo kamar yadda ka sanye wa katada shi shi ma ko shi katada ma a yaki ne yana ango akai sai za a tafi yaki ya fito aka tafi yaki dan tsautsayi ana zuwa yakin da aka tsaro mai ido ɗaya to da ke Allah ya yi wa sahabbai tunani da ya tashi idan gashi ya zazzabo sai ya kire ya sai ya rike abin sai ya tawo da shi yana zuwa ya ce ya Rasulullah alaihi salatu wassalam kaga abin da aka yi mun kuma ni ango ne duk ina da abu sai aka ce to ba za ka yi hakuri a canza mu ita ai ina da duk a hada ne amma ya rubun da idan kuma aljanna ma duk ana so zalaga ya karba ya sa mata idan shikenan shi ma wa adad alaqata da ta aina fa haye menene dubusi attawa mati fa haye attawa mati hinna jalau eh to ya ku gani da wanda annabi ya zo na mai din yadda ba wata wanda ba ta taba din ba eh sai da haka to sai na Ali ya karba manzo Allah ya ce ka je ka ko wai buwa ka kai ka tafi ka je ka eh a ji abu daga sai na Ali ya tafi da rundunar da aka hada masa yaji sun kulla gari sun kulla kofar gari suka isa buɗe suka dinga yi ruwan shi tattaki akai akai su buɗe ita ko kofar kusan mutum 40 ke buɗe ta gari sai an tura ta da ƙarfi da aka sai da na Ali Allah ƙara masa yadda da Allah ya sa masa wata kuwa da ya tashi da hannun hagu hannu kwaya ɗaya na hagu da shi ya jijjiga kofar ya buɗe akwai wani jarumin su da ya fito a garin ko na wani da sunan sa yana furari yana cewa shi kaza ne a fito a kafsa sai na Ali sai ana lalli sammati ummi haidara ni ne wanda baba ta ta samu haidara ka fito su kai abin nan sai na Ali ya kai ya kashe kashe wannan da haka aka kafsa yakin nan aka yi kwadumata da garin nan Khaybar ta zo a hannu ita ma saboda haka to wannan yakin ake magana akwai abubuwa da suka faru da yawa na ilimoma a cikin yakin Khaybara amma a cikin karatu suka mu insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu yi bayani akan haka insha Allah karatu ka na gaba da muke so mu sa hadda nasira tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji duka yakokin nan da ararrabe to ranar da yakin Khaybara ya kasance amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abad al-hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarta abad al-hata shine Zaid ibn Sa'd bin al-Aswad bin Haram bin Amr al-Najjari al-Madani ya ji yakin Badar duk yakokin da aka ji ya ji a ranar yakin Hunain aka shirin a ranar yakin Hunain kai shi kadai ya kafa mutum 20 yakin da muka magana satin da ya wuce wanda sahabbai suka ji suna da yawan nan kuma to ya kafa mutum 20 shi kadai yana daga cikin muqawa'u na sahabbai an rawaita hadisi 92 a gurin sa ya rayu bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shekara 40 bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka bai taba buɗe baki ba a wannan shekara a tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya rufe bakin sa shekara 40 in ka gan shi yana cin abinci da rana to babbar sallah ne ko karamar sallah azumin kawai a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan to ya an shagala da yaƙi ba ya halin ga azumi ga yaƙi yaƙi ana buƙatar ƙarfi da power da energy wa idula mastada ki min kuwwati man riba in sai to amma tunda manzo Allah ya yi fasi yanzu to rijiyar to shekara 40 din nan in ka gan shi yana cin abu da rana to ran karamar sallah ne ko ran babbar sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi da wannan rana su guda biyu domin rana ne na ci da sha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to shekara 40 kullun azmi yaki abu dala da kuma Allah sai ya umarce shi rana ya kafa bara fanada sai ya shira inna Allah wa rasuluhu Allah da manzon sa yanha yanikum alluhumul humur al aliyyah sun hana ku cin naman jaki wanne al aliyyah na gida fa inna harisun najasa muttafaqun alayhi luhumil humuril ahliyat sun naman zakuna amma al ahliyat na gida ai akwai zakin da ko kaga ban da shi tunda aka yi sanyi da ce ana kusin naman jaki to da na gidan da na je ne duka sai shi ba umum kenan amma tun da ya ware yace na gida to in an farauto na dawa sai ai an bayyana fa inna harisun yace najasa naman jakin gida na jaka ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun gama akan inda hadisi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne da nassin alqur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci wajen yada da awasta cikin gaugawa wanda ta wuce tunani to da haka manzo Allah ya riki mai shila a cikin sahabban sa wanda zai dinga sanar da mutane abin da ya wajaba su bi shi kansa da abin da ya haramta su amfani da shi na daga naman jakin gida saboda najasa ne saboda musulmi suna da tsananin bukata su ji wato wannan kira kuma su amsa wannan kira da ake musu da haka suna jin wannan shela da aka dinga yi aka kawai suka dinga wanda suka dan aka dan sa naman an dadura har an dadura wanda suka dadura shi a tsukunya da yayi ana da sun wanke an yi komai za a jijjirka suna jin wannan shela ana yi duk saboda bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya dinga zubar da nasa nan take sai da aka suka yi watsi da wannan wato nama eh to da haka hadisin ya koyar da mu halatta yin shela saboda sanar da wani muhimmin lamari na hukunci ko wani sa a cewa ya abin da shela ana sanar da mutane wanda hukuma ta za ta amfani da irin wannan wasayil din na sanar da mutane wani abubuwa na hukunci sannan abu na biyu haramun ne cin naman jaki haramun ne sannan abu na uku abin da duk bai halatta a ci ba to yanka baya tsarkake shi ko da kwantarwa aka yi aka yanka ba zai tsarkake shi ba haramun ji abu haramun an bayyana ba to sannan abu na hudu wajibi ne a wanke kwarai wanda take mai najasa yayin da ake koyi amfani da ita da an sa kwariyar naman jaki duk sun tsura za su dafa ko to da aka zubar to wajibi a wanke ta domin naman najasa ne dan a gutar da najasa kuma dama babin da muke magana kenan babu izalatin najasa ce bayaniya to ba naman jaki ba duk abin da ka sani najasa ne a shari'a in ya taba guta ko goticin da za a alwala to kafin ai amfani da shi wajibi a gutar kuma gutarwa ba wai kawai ka zuba ruwa din kawai ka zuba a'a ka zuba ruwa kuma ka tsuda sannan ka an bayyana saboda gutu da ake ba kawai ai shi kenan yaro yayi fitsari a cikin abu yaron wanda ya kai lokacin da bawalin sa yana jisa an bayyana ba wannan muke magana yaro shi ko da yugusalu ba wanda shi ma zamu ji a wannan babu yaro wanda ya fara cin abinci har an yayi shi ma yayi fitsari a cikin abu sai da aka ba kawai a zuba ruwa a dan girgiza sai a zubar shi kenan an gutar da shi sabu a'a bayan an zuba kuma sai an tsuda an dirra gurin sannan a zubar haka dukkan nau'in da ka san shi abin da shari'a ta ce na jasa ne to idan ya zuba a cikin buta ko ƙarya ko gofiki da za a yi amfani da ruwa wanda ake tsarki da shi wanka ko alwala to wajibi kafin a sake zuba ruwa a sake a dirza a zuba ruwa a dirza ko da hannu ne ko da ba a sa omo ba a sa hannu a diddirra sannan a wanke sannan a zubar sannan a sake zubawa a amfani da shi hadisin ya karantar da mu wannan sannan abu na biyar kamar yadda muka faɗa al-umurul wahshiyyah in aka ce al-umurul ahliyyah to wannan jakin gida ke jakunan gida aka ce al-umurul wahshiyyah su kuma jakunan jeji kenan to su wannan ya halatta a farauce ta kuma ya halatta a tunaman ita ba haramun ba ce amma na gida haramun ne na jisa amma na daji wannan babu matsala hadisin yana wannan shine ake ce masa mafhumul muhalafa wato fahimta abinda aka fahimto na wanda ya saba wa abinda aka faɗa in aka ce kaskata abinci da hagu to ka ci da me kenan da dama ko ba a ce ka ci da dama ba ana cewa kaskata abinci da hagu tunda ya nubi kake da shi daga dama sai hagu sai aka ce kaskata da dama ai ka ci da hagu to ka ci da dama ba sai an ga wa ka ci da dama to tunda aka ce ka a ci jakin gida to ba sai an ce maka halal ne ka ci jakin dawa ba ina ba ta amfani da wannan shine a wasu tsalolari a ilmin usul suke ce masa mafhumul mukhalafa an bayyana ta to ina ga sai mu dakata a nan in Allah ya ga rana ita yau sai mu tashi hadisin Amr ibn Kharij da ala ayyi hal abinda ake so mu koya ni za a din a cikin babu za a din ga mana abu kaza na jasa ne abu kaza na jasa ne sannan kuma babu zai koya mana ita na jasa yaya ake gutar da ita an bayyana ba kawai yadda ka so ba yadda ka ga dama ba akwai yadda shari'a ta tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa ga yadda ake gutar da najasa to idan da kai haka ba baka da uzuri an bayyana baka da uzuri ka ce ai ni ban sani ba Allah ya tuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kudin da guda saboda kai dan ya sanar da kai cewa ga yadda za a addini ga yadda za a addini ka san kuma Allah ya fi san annabi akan komai ya turo shi a turo wannan an yi gambar da jini ruwan sama ya taba shi ya sanyi zafi sun yi kwanan jeji duka an yi goya koki duka don kowai fadon wannan addinin ya zo maka yadda ya zo maka din nan kuma kan shirin da ka iya ba ka yi yadda ka ga dama kuma ka je ka ce da Allah ne babu wani abu da manzo Allah bai koya ba sallallahu alaihi wasallam komai yadda zaka saboda haka idan kai yadda ka ga dama to abun Allah naka kake yi dan shi annabi yace ka koya gashi nan wa in tu'iuhu tasal wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu daka baka da uzuri kai tsarki yadda ka ga dama ba yadda aka koya ba baka da uzuri kai alwala da ka ga dama ba yadda manzo Allah ya koya ba baka da uzuri kai sallah yadda ka ga dama ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ba saboda an koya da so ace kowa yadda ya ga dama to ba za a aiko manzali ba kawai kike ne sai a kowa ya aika yadda ya dama tunda Allah ya aiko manzali to ya yanke wa mutum hanzari ba yi da wani uzuri da zai je ya gaya wa Allah ya ce ai uzuri ya sa kaza kaza a'a kawai annabi ya bawa sahabbai addinin sa su kuma sun danka wa tabi'ai tabi'ai sun danka wa tabi'i tabi'ina su wa tabi'i tabi'ina sun danka wa wanda suka zo bayan haka aka dindai wannan su karba wannan su karba har abin da yayi kan wayannan lissafan a lokacin a taka a wannan ake rubuta ganye da kafadin ra'in dabbobi alƙashishuwan wannan Allahn kafada din nan a shi ake rubutu da ganyaye ake rubutawa ake ajewa hannun mu aka zo muka zo a zamanin computer da za ta kafa ta rubuta kai littafi gashi nan kuma a karanta a fassara da shauransu ga fitila ga haske a wancan lokacin duka aya ake rayuwa ba wannan abubuwa duk suke wannan aikin duk saboda mu kai kuma ba a inda ya dame ka kana musulmi ba ka san ma me ake ciki ba amma ake addinin ha ni kawai yadda naga ana yi haka naga su wannan suna gani ba yi to addini ba da haka ake yin addini ana yin sa ne da qala Allahu qala Rasul ba da yadda naga su wannan suna yi da haka ya kamata mutum ya tsara hankali ya fahimci addini ya fahimci yaya manzo Allah ya koya tsarki yaya koya alwala yaya koya yin sallah yayi koyayin azumi yayi koyayin zakka yayi koyayin hajji da yazo hajji aka ga sabai sai ku zo anni wa nasikaku ku tsaya ku kalli yadda nake yi abinda nayi ku yau ku yi ibadun hajji ku rike su daga gare ni yadda sahabban su suna jan baya wata rara a sallah yana cewa taqaddamu ku gaba su fatan muji ku koyi da ni wal ya tamma bikum man ba'daku wanda suke bayan ku kuma su koyi da ku yace da sahabbai sakon da Allah ya turo ni isar na isar suka ce ka isar na isar ka isar na isar ka isar yace to Allah ka shaida ka bin ce na ka zama shaida na isar annabi ya sa Allah shaida akan isar da wannan sakon na yace musu to shike nan liballigi shahidu minkumul ghaiba wanda yake nan ya isarwa da wanda ba da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya riko karatu sai ya isar da wanda zai fi shi ganewa ka koya wa mutum shi kuma ya fi ka ganewa shi haka manzo Allah ba yake rubba mujallagin aw ansa shi wanda yawa wanda za a isar da sako ya zama ya fi wanda ya je kiyayewa da yawa wanda zai dauko tsuru ko ba fakihi bane ba ya isar da wanda ya fi shi fahimta saboda haka yana da kyau kowa ya fahimci addini yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan shine munufa ta karatu a koyi ibada a jimin nan daga sani ga yadda za a buƙa sallah ga yadda ake alwala ga yadda ake abu kaza ba a yi a sallah abu kaza ana yi a sallah to wannan littafin yana daga cikin littafai masu albarka wanda Allah ya karba aikin wanda suka yi kuma ya koya ibada mutuka yadda ya kamata idan dai mun bi a hankali a hankali sai za mu fahimci abubuwa da yawa insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi da mu walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin ya rabbi amin